Mai sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna jarida da jama'a. Shiri ne wanda kamar kullun ya saba zuwa mai sauraro daga gidan Radio Express akan mita 90.3 Zangon FM. A wancan makon muna cikin tattaunawa da Professor Lokaci ya mana halin nasa inda dole muka ainihin gitse shirin. Alhamdulillah cikin yadda Allah yau ma Allah ya kara dawo mana da Professor inda zamu ci gaba da wancan tattaunawar. Professor a madadin masu sauraro mu ne maka barka da zuwa cikin wannan shiri.
Jama'a assalamu alaikum barkanmu da rana.
Na'am Professor wato kamar bincike ya tabbatar da cewa kafafan yada labarai irin su TV da shauransu haka sukan taka kamar muhimmiyar rawa gurin kawo mana bakin al'adu. Me zaka iya cewa dangane da wannan?
Ai in kace ba kuwar al'ada dama yayi amfanin hanyoyin sadarwar kenan su gaya maka abin da duniya take ciki. Ba dole ne kullun su nuna maka abin da kai kake ciki dan ai ka san abin da kake ciki, ka san irin tufafin da kake da shi, ka san irin abincin da kake ci, ka san duk irin da yake kake rayuwarka. Saboda ba dole bane a ce ka fara wani wata hanyar sadarwa ta tsaya ta ta'allaka akan nuna maka abin da kai ka sani. In ta kawo maka wani abu na wani kabila ko na wani rayuwa, dama haka rayuwa take. Saboda su ake ilmantar da kai ka san yadda duniya take, ba ka zama kifin rijiya ba, ka san abin da shauran alkabilu da al'adu suke tafiyar da rayuwarsu ba. Saboda haka idan sun kawo abin da ka kirawo bakin al'adu, haka dama suka gada su ilmantar da mu, su wayar mana da kai, su sanar da mu akan waɗannan bakin al'adun. In mun dauka romu, in mun yadda su romu, amma dai mun san da su, mun san abin da cewa kuma mun san da dauka.
To amma Professor baka ganin wannan bakin al'adun suna yin tasiri hatta kai ga mu mun yadda namu da muka gada misali?
To ni ban ga wato dalilin da yasa zamu yawan ta'allaka bakin al'adu akan kafofin sadarwa ba. Baka taba jin ana maganar cewa Alhaji Wani da yake unguwa kaza mutumin kirki yana taimakawa yara da mata, ana ba su jari su yi sana'a, yara an sai musu babura, an yi kaza an yi kaza. Ai Alhaji Wani da yake yin wannan a kafofin sadarwa yaga wannan yake yi. Ba za ka taba jin an faɗa haka ba. Ba za ka taba jin an ce wani jami'in gwamnati ya saci biliyoyi, yanzu ma an daina satar miliyan. Idan mutum ya saci miliyan 100 karamin barawo ne. Saboda me yayi miliyan 100? Dan wannan dan mitse zan barawo ne ma bai abun nan ba. Su kansu sauran barayin ma fushi za su yi da shi. To da Allah malam za ka yi sata ka saci biliyan. To yanzu biliyoyi suke sata. Kullum ka karanta jarida sai kaga an ce an kama wani yayi kaza, an yi sama da fadi da biliyan kaza, an wa wani biliyan kaza hadiyar cabinet, duk ire-iren wannan abubuwa. Su kuma a wani kafan yada labarai, a wani kafofin yada labarai suka ga wayannan suka koya. Saboda haka me yasa za a ce ai kullun laifi da ake gani matasa suna yi ko mata suna yi sai a dinga danganta waɗannan laifuffukan ga kafofin yada sadarwa, a ce ai sun gani ne a internet, ai sun gani ne a wani film, ai sun ji ne a wata waka ko sun yi wani abin nan. Amma abubuwa masu kyau da suke faruwa ba za a taɓa danganta su ga waɗannan ba, sai dai abubuwan munana. Saboda idan ka kalli fim mai faɗa, mummunan fim wanda yake akwai masifa da yawa a ciki, wanda za ka ce ai yara ne suka koyi wannan, sun koyi abin daga wannan fim ɗin, ba yaro da yake wannan abin ba shi kaɗai ya ga fim ɗin ba. Kamar mutane 20-100 sun ga wannan fim ɗin, amma su ba su yi abin da shi yaron nan ya yi ba. To ashe shi ne yake son ya yi abin ba wai fim ɗin ne ya ce a yi ba. Dan da fim ɗin ne ya ce a yi, to duk shauran su ma za su yi abin da wancan yaron yake yi. To amma kasancewa shi kadai ya ware yake yin abin da yake yi, ya nuna cewa dama yana da matsaloli wanda ke kamata ya yi a fuskanci wannan matsalolin dan ai maganin su a taimaka masa. Amma ba kuma a zo a ce ai a internet ya gani ba, saboda haka ya yi ko kuma a wata waka ya ji ko kuma ya karanta ne a wani labari shike farayi wannan abu.
Malam a shirin mu da ya gabata na wancan satin kai magana akan kamar irin su kawaici, kunya da shauransu a matsayin ɗaya daga cikin al'adun malam Bahaushe. Yau kuma zamu iya cewa wannan abun ya dan yi karanci musamman a kasar malam Bahaushe. Ba ka ganin tasirin kalle-kalle da irin wayannan abubuwan su suka yi kamar karfi a zukatan wato kamar mutane kai ga an tsinci kai a wannan hali da ake ciki na yau?
to wai shin an zama an taba zama an yi kididdigar ma mutanen da suke kalla kallon tukunna muna da mutane kusan miliyan 10 ne ko fiye da haka a Kano a cikin miliyan 10 nan a dauka miliyan 10 ne a cikin miliyan 10 nan a Kano guda nawa ne suke kalla kalle sun kai miliyan 9 aka ce za su kai miliyan 9 ba musu wai suke da talabijin sai su kalla sai dai radio kuma ba za ka ce ai a radio an faɗi wani abun ana wani labarin kashe-kashe ba banda na ka ce wani yaro ya gani ko kuma ya saurara ya ce sai duk dai masifar dai akan talabijin ce akan film ce akan wane ne da wane ne to ka dauka cikin miliyan 10 da muke da su guda nawa ne suke da hanyar kallon wayannan abubuwan to saboda haka ashe in guda idan kalilan ne suke da hanyar kallon wayannan abubuwan su shafa ai da ba za a ce wai a ce al'umma ta zama mummunai ba ba zamanin sahabbai bane da zaka ce duk sahabbai ne ba ko ba haka ba dole dama ko da kafofin sadarwa ko babu dole a samu bata gari ba kuma yadda za a yi ka ce ai wayannan bata garin sun zama bata gari ne sakamakon kalle kalle saboda haka ba ana jin mune wa kafofin sadarwa takameme na kalle kalle amma adalci idan muka yawa danganta wato bala'o'i da suke faruwa gare su da kuma yanke zumunci irin wannan abubuwan da na faɗa gare su so gaba ɗayan al'umma ta riga ta canja ana ta samun kwararowar mutane amma yanzu yara suna da haƙƙin kansu yanzu misali zaka iya kawo misali ka ce ai da zaka yi wa yaro faɗa in kaga yaro yana ko muka kira shi ka aike shi da sauransu yanzu ya ce da kai in ka kirawo shi an aike shi za su wani guri sai kai ka kira shi sai shi a ba za ni ba saka ce yaro ya maka rashin kunya dan me zaka ce ya maka rashin kunya akan wani aikin yake ka ne muka funciko shi ka dare shi kana ka aikin ba dole ne ya maka bayanin cewa wani guri aka aike ni ba a'a amma kai a matsayin ka na babba kana ganin cewa wannan yaron ya maka rashin kunya ka hausu rutu kana hura hanci kana cewa ka ga yaro mara kunya da sauransu har ka kai ma ka ce zaka bige shi to kana taba shi zai kai ka kara saboda ka cuce shi ka shiga haƙƙinsa saboda akwai haƙƙin yara yanzu dokar haƙƙin yara kare haƙƙin yara da ake da ita ko ɗanka ne na cikin kakar da kar zai iya kai ka kara akan ce eh kwarai zai iya kai ka kara ice gashi ka kai ya baba na ya mun kaza ni ban yadda ba a zo a yi bincike lamarin a turai ba ta ma dan ake a turai idan ka daki ɗanka ma ya kai ka kara kwace dan ake daga wurinka
gaba ɗaya ma
kwarai da gaske saboda baka cancanci ka kula da yaro ba ai ba dabba bane ko dabba ma ta tana da haƙƙi ita ma haka kawai za ka samu a tanki haka ta dukan ta ba ita ma tana da haƙƙi
to amma wannan rayuwar mu zai yi a ce ta tafi daidai da irin ta turai munan mun sawa yin
rayuwa daidai ba daidai to ake nema ba haƙƙi ake nema na dan adam ko ba haka ba dan a rage zalunci dan saboda ba kowanne babba ne da zai ce zai tasarrafa yara yadda yake so ya zamanto yana da kyakkyawan niyya ba ko ba haka ba saboda dan a kare yaran ne ya zamanto cewa ba su shiga cikin wani tarko ko wani hali mummuna ba
to malam da kai zancen kalle kalle wannan sai ya jawo hankali na misali yanzu a Najeriya wasan kwaikwayo yana daya daga cikin hanyoyin da suke kamar irin isar da sako ba ka ganin kalle kalle yana da tasiri misali akan irin shigar da yaran mu suke yi na yau irin wannan shigar jahannama ga fasinja baba duk ga sunan shiga dai haka ta banza ga sunan a gari
to yanzu bari an baka ba kuma kai kadai ba duk mai sauraron wannan shirin wani dan aiki dan gajeren aiki Kano cikin kwaryar Kano na sani cikin birni na sani saboda haka wannan zan bayani to amma zaka iya daukan anguwar da kake ka fara tafiya tun daga bakin kofar Nasarawa daga daidai inda ake wannan gadar saman nan sai ka gangara ta kasuwar Rimi sai ka tsallaka ka tafi har a Gadasawa ka zarce ka je koki ka je kasuwa sai ka ga mun mata nawa Hausawa ka gani suna shigar irin wannan shigar da ake Allah wa daidaita ba na jin za ka samu kwaya daya yarinya saboda ita kanta in tai wannan shigar ta fito wannan zasar mutane ma kadai za su yi mata Allah wa dai saboda haka a takaice kayayyakin da suke sakawa a fem suna sakawa ne don su yi nuni ga cewa me irin wannan shigar fa ba zai samu kyakkyawan ƙarshe ba to amma inda ake samun matsalar shine labaran da Hausawa suka saba sani suka saba ji to ba su gaji sai an nuna datti kafin ai wanki ba su kuma yan fim kafin su nuna maka zai ai wanki tukunna sai sun nuna maka yadda akai dattiye shiga cikin tufafin sannan a wanke shi shi kuma bahaushe abinda ya dauka cewa kawai kaya sun yi datti a wanke su to inda kike samun matsala kenan saboda ka a kokarin nuna yaya dattiye shiga cikin kaya har ake buƙatar ai wankewar to anan fa ake samun matsala saboda sai ce kaga dai da Allah a fim kaza an sa yara sun sa wata irin shiga mara kyau ai mutum ya an nuna shi yana ta shaye-shaye an nuna kaza yana kaza yana kaza yana kaza to duk wannan abubuwan da suke tarawa suna tarawa ne a matsayin su nuna yadda dattin yake kafin ko daga ƙarshe a zo a wanke sai a nuna cewa wanda yayi wannan dattin to kaga mako masa ko ya tuba ya daina yin wannan abubuwa ya zama shi ma kansa mai yin wa'azi ko kuma ya shiga cikin wani mummunan rayuwa ta yadda zai zo daga baya ya tsana kansa to abinda yan fim din wasan koi
mallan to amma bincike ya nuna cewa gurin yunkurin su na nuna illa irin wannan shigar su kuma wasu watakila daga wannan kallon zaka ji an ce irin dinkin da na gani a jikin wance nake son kai
to duk wata matar da tayi haka to bata da hankali mahaukaciya ce dalilin da yasa saboda ai bata ga karshen ita waccan wato yar wasan koi koi da ta fito a fim din bata ga karshen ta a labarin ba idan da ta tsaya ta ga karshen ta a labarin zaka ga cewa a karshen labarin ko ta yadda wannan abun ko ta daina amfani da shi ko dai ta nuna cewa ita ta yi da damar ma shiga cikin irin wannan abun to idan da ita kuma zata kwaikwayi wannan ta ce ba za ta kwaikwayi yadda rayuwar take to ita ma karshen ta haka zata yi to amma ga yadda ga maka abinda isa ake samun matsalar saboda Bahaushe shi bai saba a nuna masa ya akai ta tiye shiga abun nan ko a wanki ne a unguwa me mu wanki ba zai ce da kai alaji yaya kayanka suke da taka abinda zaka ce ina ruwanka kai da ba na ka maka wanken ba to abinda Bahaushe ya saba da shi kenan ko labari za a bayar ba za a faɗi dattin ba sai dai kawai a faɗi mai kan a faɗi yadda ake wankewa da shauransu haka Bahaushe ya gada to su kuma sun yan wasan kwaikwayo suna ɗaukan yadda tsarin ba da labari a America yake saboda suna ganin idan suka ga wannan kayi sun zama yan zamani kenan idan ka lura da kyau duk wanda ya shuce shekara 40 zai gaya maka ai shi ya kusan irin fina-finan su Kasimu Yaro saboda fina-finan su Kasimu Yaro da su dan haƙi da duk wanda da ake yawan maganar su su ba sa nuna dattin sai dai wankewa kaga tufafin yayi fes to amma su na yanzu ba su dan haƙi ne da su Kasimu Yaro ne wato abun kwaikwayo a wurin su ba a America ce abun kwaikwayo a wurin su ko kuma India to su kuma da inda da America din dole sai an nuna yaya kaya suka yi datti tukunna kafin a kai ga cewa to bara a wanke su kafin kuma a shanya su ka gan su sun yi fair dattin ya fita kenan
to mallan na'am suna cewa suna da yare da cikin wanda ko kuma bincike ma ya nuna wato kamar shi ma kamar wata hanya ce ta isar da wani sako me yasa ba za a yi wa masu kallo uzuri ba watakila a dinga yin abin daidai da wato kamar irin fahimtar su tun daga fahimtar mallam Bahaushe baya son abu wancan tsarin a dinga bin tsarin nasa dan a zauna lafiya watakila
a to kuma dan yan wasan kwaikwayon da aka tambaya
to mai sauraro kada da yake sha'afa kana sauraron shirin jarida da jama'a ne a inda muke tattaunawa da Professor Abdullahi Uba Adamu akan irin gudunmuwar da kafafen sadarwa sukan bayar gurin inganta al'adun masu sauraron su a dakaci
Romain Drey babe ta bafiya ta mamanya Romain Drey babe ta bafiya ta kaba garajada ta kan fasata ya
marawanku akan da shi abin da ya shafi ita gudunmuwar wannan wato kafafan sadarwa din mun yi zancen bakin al'adu da zu kuma ka ce ai hakan kamar dole ne da ma saboda ka san inda wasu abubuwan suke ciki da zaka ga misali abin da ya shafi idan za a yi biki na malam Bahaushe a kwalla ake yin wasu abubuwan rayuwar da sauki ba wani tashin hankali ba wani irin wannan a ce akwati ɗari akwati waye irin wayannan abubuwan dai kuma auren a yi shi lafiya a zauna lafiya dan kallo lafiya dan wasa lafiya ba ka ganin ya kamata a ce kafafen yada labarai a matsayin wata kafa da suke wato kamar yada angizan al'ada su dinga yada irin wayannan abubuwan da suka shude na da
to shi kenan gidan radio express to Allah don Allah ku dinga gaya wa jama'a cewa a wuri kaza fa an kai kayan aure a kwalla ko kuma a cikin tasa shi kenan amma ba za ka fito a matsayinka ne mai kafar yada labari kace wai dole mutane sai sun daina kai akwati ba saboda shi kafar yada labarai tana amfani da abin da jama'a suke yi ne idan ta fito tace jama'a ku yi kaza kaga ta shiga kuma haƙƙin mutane wanda ke ba aikinta bane aikinta ta karba ta yi mudubi ta wakarwa da mutane ta ce faga abin da yake faruwa to ka iya kiran mutane su yi sharhi amma wannan malamai ne za su yi da kuma mutane masu wato nazarin tattalin arzikin ƙasa da zamantakewar jama'a su nuna cewa kamata yi a koma yadda ake yi da a dinga shiga luru a daina sayin irin wannan barguwan dan cana da shauransu a daina kaza a daina kaza a daina kaza ba wannan mutane za a kira su yi in ana son a yi amma sai in akwai sha'awar cewa za a yi wannan to ya za su yi wannan su yi abin da ake cewa pilot sai mutum ya zauna ya tsara ya yi producer ya tsara program na wanda zai jawo hankalin mutane akan wato raye wayansu abubuwa ya yi pilot sannan sai a ce to an buɗe layi jama'a ku gaya mana da ku gani idan mutane suka ce a kai wannan abin ya yi ai wannan abin ya yi to a haka hankali a hankali abin zai
tasiri
amma ya danganta ga su gidan rediyon
na'am malam dangane da abin da ya shafi kamar aikata miyagun ayyuka wani lokaci kamar nan dai bincike abin da ya tabbatar shine wato kamar miyagun ayyuka da ake yawan aikatawa yau misali tsakanin al'umma irin kamar su kisan kai din nan su waye da shauransu yana da tasiri da irin ainihin wato tsari ko kuma nau'in shirye-shiryen da kafafen yaɗa labarai suke wato kamar gabatarwa wani irin ruwa kake ganin ya kamata a ce kafafen sadarwa sun taka gurin rage wato kamar afkuwa irin wayannan fitintunan misali
to duk da haka dai mun sake komawa dai inda wannan mujallin da muke aka yi na cewa babu ruwan hanyoyin sadarwa da yadda mutum yake sarrafa
rayuwarsa
ba za ka ce wai saboda wani film da ya gani ko wata waka da ya ji ko wani labari da ya karanta ya ce bara mu kwaikwaya in yi wannan ba yanzu an sha kama jami'an gwamnati suna satar kuɗi biliyoyi ba ma miliyoyi ba biliyoyi amma ba na jin akwai wanda zai ce ni ma bara mu kokari in sata ko da mun miliyan ɗaya na sata za ta warkar mun abun nan ba wanda yake kokarin ya yi wannan ko dan mutane ba su da damar da za su yi sata da mutane suke yi ne to amma ba za ka ce wai kafofin yaɗa labarin su suka janyo abinda mutanen suka yi ba saboda haka kafofin yaɗa labarai su suna faɗan abubuwa ne da suke faruwa ko ba haka ba suna faɗan abinda suka gani abinda suka ruwaita kuma abinda yake zai sa mutane su saurare su saboda sai ba dama su faɗa abinda ba labari ba ne ko kuma wani abu sabo
wato abin da ya ji hankali na akwai wani abu da na duba da suke cewa ɗaya daga cikin impact ma'ana tasirin wato kamar kafafen sadarwa technology generally shine wato side effect illolinsu shine wato kamar yin imani da wani abu da suka kira da imaginary world zaka ga wani abu watakila a TV kai kana nan watakila Africa kai tunanin ai wannan abin a zahiri haka yake baka san cewa wato kamar tsara gurin akai ba ma'ana aka shirya gurin akai decoration gurin film ne da wayewaye da shauransu mutum sai ya kwallafa hakan a zuciyarsa ya ce shi ma lallai sai ya dandane irin waccan rayuwar da ya ga ana yi baka ganin wannan yana ɗaya daga cikin illolin wato kamar kafafen sadarwa
idan haka ka faɗa ni kuma a matsayina mana da zarce sai ce da kai mutane nawa ne a shekara ta 2013 za su kalli wani shiri a film su ce ai suna son su irin wannan rayuwa guda nawa ne za ka samu kan mutane ba ya waye ba kamar da muna yara muna kallon fim akwai wani fim da ake kira Mission Impossible a talabijin akwai bakar fata a ciki a tunanin mu duk bakar fata da ya fito a cikin film Bahaushe ne
to
mu kuma ta tunanin wai wani kabila bane duk
da bakar fata
eh inde bakar fata ne a cikin film duk da ba kayan Hausawa yake sakawa ba kayan Turawa yake sakawa amma mu a namu tunanin Bahaushe ne to kana kuma magana shekara wajen 45 zuwa 50 da suka wuce kuma duk wanda ya kai shekara 45 ya wudara zai ga maka akwai wannan tunanin amma yanzu ya za a yaro ya ga bakar fata a cikin film wai yace Bahaushe ne bayan duk sun san ma wayannan bakaken fata na America fiye da ma kai yadda ka san su saboda haka wannan tunanin na a lokacin da duniyar ba ta fadi ga rayuwar Bahaushe bane ta zama tucewa zai ga an tsara abin da ake cewa sound stage an tsara wani gida ka ta fare da irin wannan abubuwan yace ai shi ma yana son yayi wannan abun dole sai ya je yayi wani laifi don ya samu irin wannan abubuwan to ina ka saka kuma jami'an gwamnati da suke sata kuma kafin ma su sata suna da irin wannan rayuwar suna da manyan gidaje yayan su duk suna waje suna karatu
kuma still
amma duk da haka kuma suke sata to ina ka saka su kuma wayannan su kuma ina suka ga wannan abun to saboda haka rayuwar ta canja ya zama to wannan kauyencin da ake wa Bahaushe ya riga ya kauce Bahaushe ba ba kauye bane yanzu ko a kauye yake yanzu kansa ya waye ya riga ya san zahiri da badi
na mallan yanzu kawo yanzu a gurguje daga lokaci yana hararan mu ka gamsu da rawar kafafan yada labarai gurin inganta al'adun mu musamman mallan Bahaushe
100% saboda kafar yada labarai ba za ta kariya ba ba za ta faɗa abin da ba shi ya faruwa ba saboda haka idan an nuna wani abu haka abin yake amma dai duk surutun da ake da kuma duk kalubalen da ake wa kafar yada labarai akan dai kawai fina-finai ne ba a yin magana akan waƙoƙi ba a yi akan rubutu da an yi akan rubutu aka haƙura da yan film suka zo suna yin fina-finan su sai aka rabu da marubuta aka tara kuma akan duk dai akan cewa yarinya ta sa kananan kaya an yi kaza kuma na yi wannan bayanin ko ba haka ba kuma kananan kaya da suke sakawa ƴaƴan da shauransu su ma suna sa wannan kananan kaya amma a gidajensu ba bayanan jama'a suke fitowa ba idan ka kyale ekta ta fito da irin wannan shigar to kakka ce wai dan film ne yasa ta yi wannan
mallan yanzu kana nufin a cikin gari ba irin wannan shigar
to duk wanda ya kyale yasa ta yi irin wannan shigar to ba laifin film bane
to
laifin sa ne
na'am
saboda kamata idan ita ba ta da hankali ai kai kana da hankali saboda kai idan yarinya ta riga ta yi shigar irin wannan a zokanin hisba ko kuma jahannama assalamu alaikum ko wani abin nan har ta fito waje kan titi to ba za ka taba cewa ai laifin mai film ne dan ta gani a wajen film bane ina iyayenta ina uwarta ina ubanta ina jama'ar unguwa wanda ke suna kara mutuncin jama'a akan a rasa wanda zai fito ya mata magana sai kuma ka zo ka ce ai ga wani abu ne daga inda ta hango abun saboda haka akwai laifi namu wanda kamata yi mu ce mu ma muna taimakawa wajen tsarkake al'umma
to mallan a ƙarshe akwai wani abu da zaka ƙara banda abinda muka
babu illa iyaka wannan abun da na faɗa cewa mu kanmu a matsayin mu na iyaye na yayye na kanne na kuma mutane da muke zaune a cikin al'umma mu ma za mu iya taka rawa babba wajen tsarkake al'ummar ba tare da mun ce wai ai laifin kafofin sadarwa ba sai ka zaka ce wai ai mutum ya ji wata haka ko ya karanta wani labari ko ya ga wani film ya zo yana kokarin ya aiwatar da wani abubuwa a'a mu jama'ar gida da jama'ar unguwa mu za mu fara taka masa burki kafin ma ya je ga ko ina to idan ana yin wannan take-taken burkin to ba wani yaro da ya isa ya ce zai zo ya fandare saboda ya ji ya ga wani abu a wani waje
na'am professor muna godiya da dama da ka bamu muka tattauna da kai karo na biyu a cikin wannan shirin
to alhamdulillah
mai sauraro yadda ta kasance kenan a cikin wannan shirin naku na jarida da jama'a da fatan mai sauraro ya ji dadin wannan shirin a madadin jagoran shirin Ahmad Tijan Lawan sai wadda ta shirya shirin Nafisa Murtala Ahmad ni da na gabatar Murtala Ilyasu a yagi ke cewa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh